Wannan ya biyo bayan dokar hana zirga-zirgar babur din a daidaita sahu da aka fi sani da yalo-yalo, hanyar sufurin gama gari a yankin, da hukumar tsaron yankin sama maso gabas ko Rexic a takaice ta gindaya domin ƙara matakin inganta tsaro. A wata wasiƙa mai dauke da sa hannun shugaban karamar hukumar Abu Guribusiya zuwa ga daraktan ilimi na gundumar, ta ce mambobin ƙungiyar na bakin cikin ƙalubalen tsaro da ake samu a yankin. Wasiƙar ta ƙara da cewa saboda rashin tsaro da kuma hana babura masu taya uku aiki, muna roko da a rufe makarantun boko a gundumar har sai an samu ci gaba a harkar tsaro. Babu tabbacin kare ran ɗaliban makarantu da malaman su sakamakon sake barkewar rikici da aka samu a yankin. Sheikh Musa Bagaya, limamin masallacin Azhariya ne da ke cikin Bako, ya amince da wannan kira da majalisar shugabannin makarantu ta yi, kamar yadda ya sanar da ni a wayar tarho.
Yanda lamari ke tafiya a kulle schools da makarantu ya fi alkhairi, saboda ranan da ba a sa sammani za a buga bindigogi ba ranan ne ake buga bindiga. In aka buga bindiga kuma yara suna a suku makarantu, dole ake tada su, ana faman yanda za a yi su shiga gidajensu. Saboda haka zuwan yara suku a cikin Bako babu kwanciyar hankali, sa'annan ma masu karantar da su ma da kansu ma babu kwanciyar hankali a gare su. Kashin gaskiya ne, hakika babu zaman lafiya a cikin garin Bako. Dan da aka tada tarzoma a cikin gari, in ka gan yanda mata da maza suke guduwa suna barin kasuwa, ma ina ga yara waɗanda suke je suku ko kuwa makarantu.
Masani akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim yace duk da cewa gwamnati ta kawo wasu matakan tsaro, amma ya kamata ta ƙara.
To inde manyan sukure da suke secondary, idan ma wuri yayi wuri da su yi su sheka, to yaran fasali uku ko biyu ko daya ko mai shima na kindergarten mai shi bai gudu. Ko da yake kuma ita gwamnati ta fito da wasu matakun da ta ajiye wanga lokaci, cewa a daidaita kakan da ake amfani da shi a daina a hana mutane amfani da babur, saboda irin da kakan da wasu suke yi da babur. Amma ya kamata hukuma ta ajiye kafin kasa lamarin Bako da bici bai karewa. An zuba sojoji wurin, an samu mutane, an shiga a yi a sasanta magana har wa yau. Kuma da yake yanzu a Burkina matsalan da ake samu na lamarin tsaro a Bako kuma ya kasance a arewacin Ghana, ina ga makamai na yawan shigowa wannan karkara. To shi ya kamata gwamnati ta zari damsi a kawo wasu matakan da za a yi a yi amfani da su a yi a magance wannan matsala.
Shin idan an rufe makarantun boko, ta yaya zai shafi al'ummar Bako? Tambayar da na yi wa mai sharhi akan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu kenan.
Gaskiya abu ne da zai kara kawo ci baya kuma zai kawo damuwa, saboda yau malaman duka na barin wurin suna komawa a jihar daban. Damuwan da ke ciki duka ne, za a waye gari, ba za a samu wanda za su karantar da su ba, kuma wasu kuma za su yi surarsa rayukansu. Mutum ba zai ba da nasuwa ba, ba za ya karantar da taliban ba. Yau muna maganan Ghana zana wasi, in Allah ya so ya yarda watan gan da za a shiga watan Oktoba, wanda on the 17th zuwa 22nd za a yi BEC, waɗanga talibai Ghana duka common exams za a zana. Kisa a maida hankali a duba yanda za a yi a samu zaman lafiya domin ilimi kuma ya bunƙasa.
Sai dai a wani jawabi mai dauke da sa hannun sakataren wata kungiyar gargajiyar Kugau dake Bako, Mr. Muminu Hussein Azonko, ta ce keke mai kafa uku ya kasance hanyar samun kuɗin shiga ga matasan yankin, domin haka suna kira ga hukumar tsaro ta Rexic da ta janye hukuncin hana su aiki da ta yi, za su bi duk dokar da aka gindaya musu. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.